ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 8 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kafin mu shiga bayanin ayoyin da za mu yi tafsirinsu a wannan zama, kamar yadda muka saba, ga katun daga cikin tambayoyin da muka samu. Tambaya ta farko yana cewa abinda ya rubuto a takardarsa, a takaice dai abinda takardarsa kunsa, cewa mahaifinsu sun taso, wasu suna kanana, yana dukan mahaifiyarsu duk sanda wani abu ya hada su sai mata duka. To har ga shi sun girma, har wasu ma sun yi digiri, amma bai daina dukan ta ba, saboda haka dai da yadda ke ta wata rana shi ne suka haɗu suka mai duka. To wai tabbayar da yake sun yi laifi? To a gaskiya bai kamata a ce dan musulmi ya yi irin wannan tambaya ba, a ce dan musulmi ya daki babansa kuma yana tambayar ya yi laifi. Ko da mahaifinka ya yi kuskure, ya yi laifi, ya ci zali, ba sai ya kamata ka ɗauki mataki irin wannan ba, har ma ku haɗu ku daki mahaifinku. Wato a musulunci ba a san dan wani ya ɓata sai maka ɓata, sai dai a tare a lalace shi a ƙaddara yadda ka faɗa ɗin, haka kawai ya dake ta. Ko kuma ɗan abinda bai taka kara ya karya ba, ya dake ta, to kai ba za ka dake shi ba, yana na a mahaifinka ko ma bai yi fili. Kamata ya ce idan ma akwai matakin da za ku ɗauka bai wuce wani matakin, yi masa nasiha, faɗa masa gaskiya ba, jan hankalinsa cikin lallashi, ko kuma ku je ku samu wani wanda kuke ganin zai yi masa magana, yana jin maganarsa zai faɗa masa ya ji, to kai ƙaransa wajensa, shi kuma ya kira shi ya masa faɗa. Amma ba daidai ba ne ku ɗaga hannu ku da kima ya ji, wannan ba daidai ba ne. Mahaifi yana da girman haƙƙi da Allah ta'ala ya sanya haƙƙinsa bayan haƙƙin bautar Allah. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Bayan haƙƙin bautawa Allah haƙƙi da ya zo baya a cikin jerin gwanon haƙoƙi da Allah ta'ala ya ambata shi ne kyautatawa iyaye. Kuma musulunci ya umarci da a kyautatawa mahaifi ko iyaye ko da ko ba musulmi ba ne. Abinda kawai aka ce ba za ka yi musu da'a a kansa ba shi ne abinda yake saban Allah ne. Abinda ka san idan ka yi shi ka saba wa Allah, to anan ba za ka gabatar da da'arsu a kan da'ar Allah ba. Amma ko me suke yi, akwai haƙƙin nan na mahaifi a kan ɗansa ko mahaifi a kan ɗanta, wannan yana nan. Saboda haka wannan laifi ne babba, ku nemi Allah ya fi muku, sanda shi ma ku nemi afuwarsa. Lalle-lalle ku neme shi ya yi muku afuwa a kan abin da kuka yi, sannan kuma ku nema wajen Allah shi ma ya yafe muku. Sannan tambayar ta biyu shi ne hukuncin kafarar wanda ya bige mutum biyu da mota duka kuskure suka mutu. To shin zai yi kafarar mutum ɗaya ne ko mutum biyu? To kamar yadda aka ce a tambayar ya bige mutum biyu, saboda haka kafarar mutum biyu ce. Ya bige mutum uku, kafarar mutum uku ce. Kowane rai zaman kansa yake, ba a cewa don kayi na ɗaya shi kenan sauran ba sai kayi ba. Ubangiji ta'ala da ya faɗi kafara ya faɗe ta ne a sababin kashe rai guda ɗaya, amma kada ni mu'minin an yaktula mu'minan illa khata'a, man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabati mu'mina wa diyatu musallamatu ila ahlihi illa an yusaddaqu, har zuwa ƙarshen aya. Sauraka mu'mini guda Allah ta'ala ya abbata ya faɗi kafararsa. Sauraka in sun zama biyu za su zama kafara ta mutum biyu, in sun zama uku za ta zama kafara ta mutum uku, kamar yadda kasandiyya da ake bayarwa ita ma haka ne, in mutum biyu aka kashe bisa kuskure diyar mutum biyu za a bayar, idan mutum uku ne diyar mutum uku, to yadda ita ma diyar ba za a ce za su raba ba, to haka nan ita ma kafara za a raba ta. Sauraka idan ya kashe mutum biyu bisa kuskure, to zai yi kafarar kashe mutum biyu shaharai da mutatabi aini har sau biyu, da ya azumin wata biyu a jere har sau biyu. Allah ta'ala zai dai taimaka maka matuƙar dai, Allah ta'ala ya ga zuciyarsa. Sannan mai tambaya ta gaba yake cewa hukuncin karanta Fatiha ga mamu, wato mamu idan yana bin mai limami sallah in zai karanta Fatiha ko ba zai karanta Fatiha ba, maganganu ne da yawa na malamai a kan wannan matsala. Akwai al-Mubarak Furi littafi gare shi sunan shi Tahqiqul Kalam, zai kai shafi wajen 500 a kan karatun mamu ga Fatiha a bayan liba, amma dai a taƙaice a dungule a cure a gurguje abinda yake ansa, mafi inganci shine idan mutum yana bin liman in sallah ce sirriya, wato sallar da ba a bayyana karatu, to kaga anan zai bayyana, zai karanta shi ba zai karanta Fatiha da sura kamar da liman yake karatunsa. Idan kuma sallah ce jahariya, wato sallar da ake bayyana karatunta, to in yana inda yake jin karatun liman, in yana gurin da yake jin karatun liman, to karatun liman a matsayin karatun sa yake. Wannan shine abin da hadisin Jabir yake nuna, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda bi yake da bin liman to karatun liman a matsayin karatun sa yake. Sannan kuma shi a wannan lokacin abin da aka dora masa nauyi shine ya saurari karatu, ba zai yana ana karatu shi ma yana yi. Allah ta'ala idza qira'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta Qur'ani to ku saurara, saboda shi a lokacin wajibin da yake karanta shine ya saurari liman mai yake karantawa. Kaga taurari ba za su kaunu ba, yana sauraro yana karatu ba zai yiwu ba. Saboda haka wannan shine idan har yana in sallah ce jahariya kuma yana jin karatun liman, amma idan baya jin karatun liman saboda yayi nisa daga inda liman yake kuma babu wani abu da zai kai masa sautin liman inda yake, to kaga wannan babu maganar wajabcin karatu, babu maganar wajabcin sauraron karatu a kansa, to sai ya karanta daidai yake da wanda yake bin liman a sallar da take sirriya, wato ba a jin karatun liman. A taƙaice wannan dai ita ce wannan shine ƙauli tsakatsakiya tsakanin ƙaulin da suke cewa ba sai ya karanta ba kwata-kwata, da kuma ƙaulin da suke cewa a kowane yanayi yake sai ya karanta. Wannan shine tsakatsakiya, kuma wannan shine yafi rinjaye, wannan shine zaɓin Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sai kuma mai tambaya ta gaba yake tambayar hukuncin kaciyar mata, addini ne ko al'ada? Addini ne ba al'ada ba ce. Yana daga cikin abinda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya samu Laraba suna yi kuma ya tabbatar da su. A lokacinsa akwai wasu suke yin kaciya ta mata, kamar Ummu Aqiya tana cikin masu yin kaciya ta mata, illa iyaka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu shine idan sun zo kaciya din ba za su yanke abinda ake yankewa gaba ɗaya ba, za su yanke kaɗan ne. Wannan shine abinda aka sani, masu yankewa duka ko masu ma tsinke gaban mace da sunan ba ta kariya, wannan sun fita daga koyarwa ta addinin Musulunci, ba inda aka ce ai haka. Wasu al'ummomin suna yi, to wannan kuskure ne, ba koyarwa ce ta addinin Musulunci. Koyarwa addinin Musulunci akwai wannan, ga hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza massal shaytanu shaytana faqad wajaba al-ghusl, kaga shi mace ma tana da shaytan, tana da kaciya kawai da namiji yake da ita. wannan shine sai dai kaciyar mace ba wajibi bace ba kamar yadda namiji take namiji wajibi ne a masa cayi amma mace ba wajibi bane idan an yi shike da in ba yi ba ba laifi akai ba saboda haka ba za ka ce al'ada mace zunzurutun ta saboda haka kai yaki masu yi kamar yadda wasu suke yi ba kuma za ka ce wajibi bane don haka tilas ko an so sai an yi wannan shi ba daidai bane sunna ce ga wanda ya yi wanda kuma bai yi ba ba laifi amma ga ɗa namiji wannan wajibi ne sai kuma wani shi kuma yake tambayar hukuncin lalas lalas kamar tsakiya da ake da wuta ya hukuncinta ya ce bai da lafiya ne an kai shi gurin wani mai magani ya masa lalas to kuma abin yake damunsa lalas ba laifi ba ne don mutum ya yi shi amma dai kamar yadda aka sani shi ne asirin dawa sai an buga an rasa duk wani magani ba zai amfani wacce sannan ake yin wannan bayan aka yi aka sa abin nan ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗanda ba sa neman a yi musu rukuya ba sa neman a zo a yi musu sannan ba sa lalata sannan suna dogaro ga ubangiji sannan ba sa canfi annabi ya ambaci masu wannan sifofi cikin waɗanda za su shiga aljanna ranar gobe kiyama ba tare da hisabi ba sab'una alfan da annabi ya faɗa a cikin sa ina musu yadda al-qudri cewa mutum 70,000 za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike ba waɗanda suke allazina la yastarquna wala yaktawuna wala yataghayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun la yastarqun ba sa neman a zo a yi musu rukuya sannan la yaktawun ba sa lalan wala yataghayyarun ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun da Allah kaɗai suke dogara annabi ya ce wannan za su shiga cikin za su shiga aljanna bi ghairi hisab wannan hadisi ba yana nuna cewa ba a magani ba kwata-kwata ko sai ka daina magani kwata-kwata sannan za ka shiga cikin wannan 70,000 da annabi ya faɗa annabi ya faɗi waɗannan abubuwa amma bai ce ba sa magani ba kada mu fahimci wanda yake magani ya zai sha magani in bai da lafiya shi ba ba zai iya shiga cikin wannan ba da haka ne sai annabi kawai ya ce ba sa neman magani shikenan duk a huta amma sai ya ware waɗannan abubuwa uku saboda ka waɗannan abubuwa uku su kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya tsaya a kansu bai dace kuma a faɗaɗa abin ba a ce duka ma a bar maganin ana so a shiga cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya yi wa kansa rukuya da yana cikin tamamin tawakkul kada kai kanka kai wa baka to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa kansa ba amma shi ya yi wa kansa rukuya kuma ya yi wa kansa magani saboda haka ya nuna kenan wannan baya cikin abin da zai hana a samu shiga cikin wannan tawaga saboda haka lalata ba laifi ba ne amma dai shi ne ƙarshen abin da za a nema na magani shi ko wannan tambayar sa shi ne ya je hadisi ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare ko hoto shi kuma gidansu akwai kare saboda haka ya nemi mahaifinsa ya ɗauke karen a maida cikin gidan gona mahaifin bai yi ba shi kuma sai ya kashe karen saboda mala'iku su shigo gidansu to ya kamata ya sani an yi togaciya shi dalilin tambayarsa shi ne kuma ya ji an ce ga wata mata ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare to kuma shi gashi ya kashe kare kaga kenan in wacce ta shiga wuta saboda mage wanda ta samu aljanna saboda ta ba wa kare ruwa shi kuma ya kashe kare to wannan shi ne matsalarsa to ka so ka yi ne a kai abu mai kyau ne kuma sai ba ka dace ba haka aka ce ba kare an hana riƙe kare haka kawai amma idan karen farauta ne ko na gadi ne wannan an yadda a riƙe karen farauta ko na kiwo ko na gadi wanda musulunci ya togace waɗannan ana iya amfani da su saboda tunda musulunci ya fitar da su kaga ba su da cikin hukunci ba da haka idan karen da yake gidanku na gadi ne ba dalilin sa ka kashe shi ka zata cewa kowane kare hukuncin ya shafe shi a'a karen da ya shafa shi ne wanda shari'a ta hana amma wannan shari'a ta yi izini da cewa a mallake su a iya rike su shaida ta yi izini kuma kaga ba za a haramta ma mutumin da shari'a ta masa izini ko a ce mala'ika ba zai shiga gidansa ba to me dalilin yin izinin a bar shi kawai ya rabu da karnukan kenan sai shi kuma da yake tambaya akan tahajjudi a sallar tarawih ce a lokacin azumi me yasa wasu masallatan tahajjudi lokacin goma karshe ta shigo sai a daina sallar tarawih sai kuma a koma ana tahajjudi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a sau nawa yayi tahajjudi sannan wasu masallatan suna sa sifika kananan masallatai a unguwa sukan sa sifika a lokacin sallar tahajjudi to tahajjud da tarawih da qiyamul layl da salatul witr da abu daya ne sunaye ne kawai suka shafi ba ma da abu daya ake ne wani lokaci a ce qiyamul layl wani lokaci a ce salatul tahajjud qiyamul layl qumil layla illa qalila afdalus salawati ba'da al-maktuba qiyamul layl ko salatul layl saraka duk sallar da za a yi bayan isha'i bayan sallar isha'i sunanta qiyamul layl sannan ita ce tahajjud din abin da sai kiran tahajjud saboda za a dan yi bacci kadan a tashi sannan a ci gaba shine kawai dalilin kiranta tahajjud din da Allah ta'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda saka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine ita ce kuma dai قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا تتي دي تهجد فأنا أي كراسة صلاة التراويح صلاة كلمة التراويح لتزوء تكين نفس القرآن يكوها جيسي إلا إياكا يودا قوبني تسا هرأك أكفاري كنا سنة التراويح سوى إذا أن يوسرك أو إيه مسمى أول شلوك تند أيكي صوية الصلاة إنك يوسرك أو إيه فيها تنزونا أهوتا سنة سيأكما تاشي أي وسرك أو إيه to wannan dan hutawa da ake samu tsakanin raka'a biyu shine ake kira sai yasa ake kira tarawih amma dai ita ce duk dai sallah ɗaya ce to tafiya sai mutane suke zaton cewa wata sallah ce daban tarawih wata kuma tahajjudi sai ake an dakatar da tarawih an fara tahajjudi ko an yi tarawih za a yi tahajjudi ko da abu ɗaya ne masallatan da kaga suna dakatawa suna yin waccan saboda suna da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha adadin iya adadin da ya sha uku qiyamul layl din sa bai wuce raka'a sha uku ba to ba sa so su zo su yi wasu raka'o'i goma sannan su zo su yi wasu raka'o'i goma to sun saba wannan ka'ida wanda kuma kaga suna tahajjud suna tarawih su kuma su yi tahajjud din su su a gurin su suna ganin ba adadi matukar sallah ce ta nafila to ai tayi ko da raka'a nawa ne dan kafin akwai wannan sabani don haka wanda suka yi fiyar da cewa tun da annabi an ce sha uku ya yi wannan bilittifak sha uku ya yi to ma bara ba za mu wuce wannan ba don haka ba za mu wuce wannan adadin ba to in goman ƙarshe ta zo saboda ana son a yi ta tsakiyar dare domin a samu wannan waktun sahar ɗin to shi yasa sai su ɗaga ta ta kai wannan lokacin tun da wannan lokacin dama ana son mutum ya sake zage dantse sosai wajen yin ibada don sallar goma ƙarshe ta zo kan tashi ma iyalansa daga bacci akan a tashi a yi sallar to wannan dalilin yasa tunda har ƴar gida ma akan ce a tashi mata da yara a tashi a yi sallar to me zai hana ka in ka je ka ɗan yi bacci ka tashi ka dawo ka zo masallar shi yasa ake ɗaga lokacin ba wani abu bane amma duk sallah ɗaya ce kamar da ake cewa shafa'i da wuturi kaga wasu sun ɗauka shafa'i wani sallah ce daban wuturi wani sallah ce daban ce na yi shafa'i to amma ban samu yin wuturi ba duk sallar da za ka yi ta mara shi wuturi ce tunda kuma har za a samu biyu sannan a samu ɗaya a kai ta zama shafa'i da wuturi amma in dai har ƙarshe ta zama ɗaya ce ta rufe sallar ta yi raka'a biyu ka ƙara da ɗaya ta zama uku ta yi biyu ka huɗu ka ƙara ɗaya ta zama biyar ta yi shida ka ƙara ɗaya ta zama bakwai ko kai takwas ka ƙara ɗaya ta zama tara duk waɗannan sunan su wuturi tunda har an samu an zama ɗaya ba ta zama sunan shi wuturi sau wuturi ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma sha ɗaya ko sha uku wannan shine wuturi to shi ake salatul wuturi don haka wani lokaci ma ake saɓewa ba tare da an yi ma zaman tahiya ba wuturin a nan lokaci yakan yi saɓizar saɓewa kawai ya yi biyu maimakon ya zauna sai ma ya miƙe saboda kai kawo ɗayar shikenan sai ya yi sallama kaga duk sallah ɗaya ce gaba ɗaya to shi yasa ake kiranta witri to amma saboda dai koyarwa a littattafai sai a ce shafi'i witri ta dan bambanta dan ka samu wani abu na fahimta shikenan sai mutane kuma kwakwalwarsu ta tafi suka fahimci kamar salloli ne daban-daban last week a masallatai ƙanana idan ya zamana babu bukata ta masallata ga last week to rashin sa ta shine daidai in har ya zamana waɗanda za su zo sallah din duk suna jin muryar liman babu ba wani wanda yake nesa saboda cikowa ba zai ji muryar liman ba sai da speaker in dai har ana jin muryar liman a inda ake to babu bukatar kuma a sa speaker amma in ba a ji bukata ce ta sa to daidai take daga murya da aka sani ana yi shikenan sai a sa a yi hakuri amma in ba haka ba to rashin sawa din shine ya fi dacewa sai na ƙarshe wanda yake tambaya a kan mutum ne bai iya larabci ba kuma gashi yana so ya addu'a a cikin tahiya ko a sujjada to yaya zai yi shi ne ya koyi larabcin babu wata hanya da za a ce an kai tunda baka iya ba an halatta maka ka yi Hausa ko ka yi Fulatanci ko ka yi wani yare wanda ba larabci ba ba wata hanyar da za a halatta maka wannan saboda haka akwai addu'o'i da suna nan da larabci hisnul muslim kai ma kana musulmi ya kamata ce ka iya addu'o'i da wanda za ka yi a ce kana musulmi kuma ne ma kake dai kai a hakure maka da larabcin ba zai yiwu ba a'a ka je ka koyi larabci din ko ka koyi alal akalla addu'o'in da za ka yi suna nan a rubuce ka haddace a rubuta ma kai ta bi ta har ka haddace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون هما سنة سنة وعلا يا ماتا سبحانه الله يتركك ولهم ما يشتهون سوكما سنة دا أبنة في شعوة وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا أكي وإنسوا البشر تهيه ورقامة شيء ظل وجهه مسودا هي فسكة فتيبكي كي مرتك وهو كبير ينا تكيدا بجنشكي ينا تكيدا هوشي يتوارى من القوم إنسوا إما بشر به ينا قوية ومتعني sabo da munin abin da aka yi masa bishara da shi a yumsikuhu ala hunin yanzu shin ya rike shi bisa wulakanci am ya dusuhu fi turab ko kuma ya binne shi a cikin ƙasa ala ku saurara sa'a ma yahkumun abin da suke yin hukunci da shi ya yi muni kamar yadda muka ce Allah ta'ala yana faɗar wani ɓangare na miyagun aƙidu da musulunci ya zo ya samu larabawa a kai suna kansu sun kuma daɗe a kansu musulunci ya zo ya yaƙi wannan domin kubuto da mace da samo mata haƙƙinta wanda ta rasa a wannan lokaci larabawa da yawa daga cikinsu suna da aƙidar cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata suka ce mala'iku mata ne 'ya'yan Allah ne وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فتسمى ملائكة أن السك باين إن الله فكان ما يجلس ما تاني ده هذا فكان شيء جمع كان السك يبوا تاني ما دف mala'iku ne sunayen mala'iku ne saboda haka mata ne saboda haka sai suke jingina wa Allah ya'ya mata Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi ya tsarkaka bai halatta a jingina masa haihuwa ba lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba saboda haka ba za a jingina masa mahaifi ba ba za a kuma jingina masa ɗa ba sawa'un mace ce ko namiji subhanahu ya tsarkake zatinsa daga dukkan wata tawaya domin gajiyawa ce take sa a rikida gajiyayye wanda yake yana da bukata shi yake rukon ɗa shi yake bukatar ɗa saboda ya ɗebe masa kewa saboda in ya girma ya tallafa masa aikace-aikacensa lokacin da ba zai iya yin komai ba kuma ya ɗau nauyinsa yana da bukatar wannan amma ubangiji ta'ala ba shi da bukata sai dai abu da ya yi bukata a wajensa saboda haka sai su suke ganin cewa Allah ta'ala ya riƙe ƴaƴa kuma ƴaƴansa mata ne Allah ce wa lahum ma yashtahun su kuma suna da abin da suke sha'awa wato su abin da suke sha'awa shi ne nasu su ne ƴaƴa maza kaga wannan idan har ma da gaske ne to ai rabon akwai zalunci su su jingina wa Allah abin da ba sa so su kuma su tafi su riƙe wanda suke so Allah ce alakum dhakar wa lahu al-untha tilka idan qismatun biza yanzu shi ku sai ku rike maza shi kuma ku jingina masa mata sai wannan rabo yayi ya san da zalunci da haka yayi wannan abun ya zama zalunci afa asfaqukum rabbukum bil balin wa takhadha min al malaika inatha innakum lataquluna qawlan azima dan shi kenan ubangiji ko ya zabe ku sai ba ku ƴaƴa maza shi kuma sai ya riki mata mala'iku suka zan mata ƴaƴansa Allah ce innakum lataquluna qawlan azima lalle kuna fadar magana mai girma wacce kuke jingina da Allah saboda haka wannan ƙarya da suke yi da ƙage da suke yi shine Allah ta'ala yake masu martani anan yake fadar irin wannan aqida Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadibun aqtafa albanati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun Allah ce saboda ƙaryansu da ƙagensu suna cewa Allah ma ya haihu Allah ce wa innahum lakadibun lalle su sun tabbata maganarka aqtafa albanati shi sai ya zaɓi mata wanda ku kuke ganin tawaya ce وله الاوال على البني اكم بذا ما لكم كيف تحكمون سو الى حكمتي ne wanda kuke yi a gurin ubangiji duk halitta ne da ubangiji da damaci da da namiji duk halittar Allah kuma kowanne Allah ta'ala yana taka bashi sakayya gwagwaran aikin sa wanda ya aiki kwarai yana mu'mini namiji ne ko bace Allah ta'ala ya aika wurin yi masa sakayya gwagwaran aikin sa man amila salihan من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وبنجي yace wanda yayi aikin kwarai yana mumini namiji ne ko mace to nan dai zamu yi manzan baraya shi bin rayuwa mai dadi a nan duniya sannan mu takin ta masa da mafi can sakayya ranar gobe kiyama dan haka ubangiji a wajen matsayi bai bambance da namiji da ya mace ba dukkanin su halittar sani kuma kowannen su ya dora masa takalifi an dora masa ibada yadda aka ne da namiji yayi ibada ya bautawa Allah dan ya samu rabautar ranar gobe kiyama haka ita ma ya mace Allah ta'ala ya dora mata wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake annisa'u shaqaiqur rijal mata shaqiqan maza ne wato wajen ibada wajen hukunci shi yasa a ka'idar musulunci dukkan wata ibada da ba nasi ne yazo ya rarrabe tsakanin mace da namiji ba kuskure ne wani yazo ce ita mace kaza za ta yi shi ko namiji kaza zai yi sai in nasi ne aka samu ya bambance tsakanin su to shikenan sai a tafi akan wannan doren nasi nasi kuma yana zuwa ya bambance tsakanin namiji da mace inda za a yi mura'atin wato lura da dabi'ar ginin halittar kowane ɗaya daga cikin jinsi guda biyu kowane ɗaya Allah ya masa jinsi ya masa dabi'a ya masa halitta irin tashi wacce ba su yi daidai a halitta ba don kowanne akwai irin aikin da ubangiji ta'ala yake bukatar yayi na rayar ƙasa na rayar duniya wanda wanda yana bukatar wannan wanda yana bukatar wannan tsakanin mace da namiji rayuwa ce ta takamul wato kowa yana bukatar kowa saboda haka babu inda musulunci ya rage matsayin mace sai ma daukaka matsayin ta da yayi bayan ya zo ya same ta cikin wani hali mawuyaci walahum ma yashtahun su abinda suke so su samu ƴaƴa maza saboda suna ganin ɗa namiji na farko ba zai jawo musu abin kunya ba sabanin ƴa mace duk abinda namiji yayi suna ganin ba abin kunya bane duk lalacewa da zai zo a gurin su ba abin kunya bane amma lalacewar ƴa mace su wannan a gurin su abin kunya ne saboda haka su a yadda suke zato ƴa mace ce za ta jawo musu abin kunya namiji ba zai jawo ba abin ba haka bane namiji yana jawo wa gidansa abin kunya in har da a ce abinda zai yi zai shafi danginsa ko ƴan uwansa to amma dai a bisa tunaninsu na jahiliya suna ganin ɗa namiji ko ma da yayi ita ce ta sa yayi ba wani abu amma ƴa mace a iya yin yaƙi a ci su da yaƙi ta zama baiwa ta zama sadakar wani ƴaƴanta su zama bayi ko su zama sadaka saboda haka akwai abin kunya a nan ko kuma in babu a yaƙi ba to za a iya cin su da yaƙi abin nan za a iya ne abin nan auren da ita ga wanda ba kufi ba ga wanda ta fi ƙarfi ba ta tantance shi ba ko ta ga wani wanda ba sa'anta ba ta ce shi take so ila ya aure ta su suna ganin wannan abin kunya ne ba za ta ja musu wannan abin kunyar ba ko kuma a lokacin da ake cikin yunwa to za ta zama kawai za ta zama nauyi akan mutane ita ba za ta iya zuwa ta nemo ba ba za ta iya shiga farauta ba ba za ta iya noma ba za ta iya kai ta ba mai a yi fashi ba duk ba za ta iya wannan ba saboda ka sai dai su zauna a ciyar da ita ba za ta zama musu nauyi to waɗannan suna daga cikin abin da ya sa suka tsani ƴa mace suke son ɗa namiji shi da Allah ta'ala ce walahum ma yashtahun su suna da abin da suke so wato suke sha'awa su da ƴaƴa maza ubangiji ya ci gaba da gaya mana irin yadda mutum yake ji a lokacin jahiliya in aka zo musu da albishir ɗin cewa matarsa ta haifi ɗa abin da ƴa mace وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذن أكي وتينس البشر ما تستاه بآمك كدوب الله تعالى أمفاني لكلمة البشر دين ينون أصل هاي هو أبن أيوة بتم بشارة نيدة سواء تتانى مجل يكون آمك أبن الذي فرن تامت لي دومين أبن دا باذي إيه وكان سبا gashi Allah ya yi masa dugon maniyi ne zai zama tsoka zai zama jini zai zama kashi har ya zama mutum har a haifi mutum cikakke dan adam ba shi da wani hannu a nan ba zai iya yin komai a nan ba ubangiji ya tayar masa daga wannan dugon maniyi ne mutum cikakke wanda kuma yake jin nasabarsa zuwa gare shi babu shakka wannan ni'ima ce da ya kamata a yi wa mutum albishir da ita amma maimakon a ce da mutum albishirinka ya yi farin ciki zalla wasu humus wadda sai fuskarsa ta canza ta murtuke ta yi murtuk gaba daya hankalinsa ya tashi launin jikinsa ya canza saboda ɓacin rai an gaya masa cewa matarsa ta haihu amma ɗaya ba shi ta haihu wa huwa kazir yana cike da haushi yana jin haushin matarsa ya aka yi ta haifan mata ƴa mace tare da cewa ita ma mai yin ruwanta a ciki ita din nan ba ita take juya halittar nan ba ta sa ce ya zama namiji ko ya zama mace abu ne a cikinta ba ta da wani iko a kansa kamar yadda shi ma bai da iko a kansa to dan me zai ji haushinta in dai ba a kila ta jahiliya ba saboda haka akwai waɗanda Allah ta'ala yake jarraba a lokacin jahiliya su riƙa haihuwar ƴaƴa mata da shi kenan sai a tsane su a yi ta jin haushinsu kusan ma mazan su ƙaurace musu su daina makulansu a watsar da su a fita sha'aninsu har ma wata daga cikinsu mijinta da ya ƙaurace mata take wasu baitoci take cewa ma balu abi hamzata la ya'tina يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين وإنما نأخذ ما يعطينا ونحن كزرع لزارعين وانما ننبت ما قد زرعوه فينا take cewa me ya samu Abu Hamza wato mijinta kenan la ya sina ya daina zuwa inda muke sai ta tara ta yawa dar ya zallu fil bait alladhi yalina kullun ya tare a gidan bishiyarta can wani gida kusa da nata me yasa baya zuwa radbana alla nalid albani yana fushi saboda mun ki haihuwar yaya maza sallahi ma zalika fi aynina wallahi wannan ba a hannun mu bai ba abu ne a hannunmu ba wa inna ma na'khudhu ma yu'tina ai abin da ya bamu shi muke karba sauraka shi ya bamu ya bace karba to wa nahnu ka zar'in li zar'ina ai mu kamar gona ce da masu da manoman ta mai gona abin da ya shuka a gona da ake zai girba zai shuka wani abu ne kuma ya zo da sai girba wani abu yace gona ta hana shi abin da yake bukata to haka mu ba muke sai nun bitu ba ka zara'uhu fina abinda suka shuka mana shi kike fito musu da shi haka inda yafi ne shi ya fara zargin kansa bana saboda ka shi yayi shukar da ta fito masa da wannan tsura to amma saboda aqida ta jahiliya sai ya zama na wannan abu ne da zai sa ya tsani ita matar tare da cewa inda da hankali dan me zai tsani kyamace kuma yanzu a gurin kyamacin yake neman dalibai yanzu ya mace da yake so ta kawo masa dan amma kuma yana wannan ya mace kaga akwai hauka akwai rashin hankali inda duk ba a haihuwar ya mace ina zai nemo na miji zai nemo shi ne gurin dan uwansa na miji sai ba shi ba to amma saboda tsabar jahiliya ya balla wato hu muswaddan wa huwa kabir saboda kawai an ce matarsa ta haifi dan miji da mace ya mace sauraka ya zauna a cike da fushi da bacin rai ba nan ba sun tsaya ba ya tawara min alƙauli min su ibabu shira min har boyewa yake gudu kada a gani saboda wai an masa mummunan bishara shi za a rika masa kallo na wani wulaƙantacce ko wani wanda zai jawo kansa abin kunya saboda haka sai ya je ya ɓoye a daina ganinsa a gurin ɓoyen nan kuma zai ta saƙe-saƙe zai ƙullo ma wannan matsala yana cikin tasko yana cikin bala'i ya zai kullo masa a yumsikuhu ala hune am yadusuhu fi turab ya rika sake irin wannan yanzu ya rike wannan abinda aka yi masa bishara da shi dinnan wato kyamace dinnan ala hune a bisa wulaƙanci wato ya rike sai ya wulaƙanta ta ba zai mata sutura ba ba zai kula da ita ba in gado ne ma aka tashi raba ba za a bata ba ko kuma shi a wulaƙanci duk inda ya rika duda shi ai yana da ƴaƴa mata to wai ya haƙura in ku har ba zai haƙura ba to ba shi da hanya da zai yi illa iyaka ya binne ta am ya rusu fitra ko ya je ya rufe ta a cikin ƙasa ya binne ta da ranta yana tunanin hanyar da zai kashe ta yanka ta zai jeho ta zai daga tsololuwar dutse ta mutu a rijiya zai tura ta a yanka me zai yi sauraka a haka zai zauna yana ta tunanin yana saƙe-saƙen yadda zai yi Allah ya ce wannan abin da suke yin hukunci da shi yayi muni wannan aqida ce da ta samu karbuwa a cikin kabilun Larabawa suka tsani ya mace saboda dalilai da yawa wasu wanda muka ambata maganar talauci maganar ja musu kunya maganar su lokacin yaƙe-yaƙe ne kowace kabila tana alfahari ne da mazajenta mayaƙa gwaraza mata ba za su fita yaƙi ba sauraka bai kamata su tara mata ba ko saboda yunwa da ake yi da fari wasu lokuta mutum mai ƴaƴa mata yakan ji jiki amma in ƴaƴa maza ne kowa sai ya fita ya bazama ya je ya nema da kansa malaman tarihi suna faɗar wasu ruwayoyi da suke cewa daga nan ne aka fara binne ƴaƴa mata kamar cewa a lokacin sarkin hira annu'man ibn munzir ya nemi mutanen banu tamim kabilar banu tamim da suke karkashin mulkinsa su ba da harajin da suka saba bayarwa sai suka ki bayarwa saboda haka sai ya shirya musu runduna yawancin rundunar kabilar bakar ibn wa'il su ne suke sojojin cikinta suka kai farmaki da kabilar banu tamim suka karkashe na kashewa suka kama matansu da 'ya'yansu a matsayin fursunonin yaƙi bayi to daga baya aka samu sulhu tsakanin shi sarki Annuban da kuma ita wannan kabila ta Banu Tamim, suka ba shi abin da ya hakura, sai suka yi magana to a da musu da ƴaƴan su da matan su da aka kama. To shi da yake to abin da ya shafi matan su a bawa matan zabi, wacce ta yadda za ta koma gidan ubanta ko gidan mijinta a bata ta koma, wacce kuma ta zabi wanda ya ciyo ta a gurin yaƙi ta ce da shi za ta zauna kawai a kyale ta ka a mayar musu da ita. Saboda haka aka yi wannan matan suka saba, wasu suka zauna tare da mayaƙan da suka ciyo su a gurin yaƙi, wasu kuma suka koma gidajen iyayensu ko mazansu. Sai aka yi rashin sa'a, ƴar shugaban ƙabilar Banu Tamim Qays ibn Asim al-Minkari, ƴarsa sai take tana cikin waɗanda suka ce ba za su koma gidajen iyayensu ba. Wannan ta sa ya hasala ya zuciya ya ce shi kuwa duk wata ƴa mace da za a haifa a gidansa sai ya kashe ta, sai ya binne ta. Sauraka a wannan lokacin ce ya binne adadi mai yawa na ƴaƴa mata. Akwai hadisi a cikin Musnad al-Bazzar da ya ruwaito cewa shi wannan Qays ibn Asim ya musulunta da ƙarshe, ya rufe musulunci, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya Rasulullah, ga laifin da na yi a jahiliya na binne ƴaƴa mata takwas, me zan yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka je ka ɗanta bayi kowace ɗaya a a'tiq an kulli wahidatin min hunna raqaba, sai ka samu bayi ka saya ka ƴanta su a kan kowace ɗaya. Ya ce ya Rasulullah, ana sahibu ibn, ni mutum ne mai arzikin arzikin shi abin nan arzikin raƙuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to madadin haka ka je kowace ɗaya ka yi kyauta da raƙuma ko raƙumi a madadin kowace ɗaya, wanda ta zama ita ce kafaranta. Shigarsa musulunci a Islam ya jibbo ma qablahu. To amma dan dai a ƙara nuna girman abin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai wannan dan ka ƙara samun nutsuwa. Musulunci yana shafe abin da aka yi kafin sa, kamar yadda Nu'aym ibn Qanab ya samu Abu Dharr al-Ghifari, ya je gidan Abu Dharr al-Ghifari, hadisi yana cikin Adabul Mufrad na Bukhari, ya je gidan Abu Dharr al-Ghifari sai bai same shi ba, sai matarsa ta ce ai ya fita baya abin da ya fita nemo abinci. To yana nan sai gashi ya dawo sai yake cewa Abu Dharr, kai ne mutumin da na fi kowa sha'awar in gabu da shi, kai kuma ne mutumin da na tsani in gabu da shi, nake iya tsin in gabu da shi. Yake a Nu'aym ya haka ka ce kana sha'awa ko ba ka so, ka haɗa abu biyu masu kishiyarkan juna. Ya ce ina sha'awar in gabu da kai saboda a zahiliya na taɓa binne wata dare irin wani mau'uda ne. To ina so in na ganka in tambaye ka hukuncina, ina sha'awar in na ganka in tambaye ka ka ce eh za a yi zai yi in tuba kuma ina da mafita, kuma ina tsoron in ganka in tambaye ka ka ce ba ni da tuba kuma ba ni da mafita. Waɗannan abubuwa biyu su suka sa wani lokacin in sha'awar ganin ka wani lokacin ba na sha'awar ganin ka. Ya ce yaushe ne abin ya faru? Ya ce kafin musulunci ne. Ya ce to in dai kafin musulunci ne, musulunci ya shafe abin da aka yi gabanin sa, afallahu amma sana, abin da ya riga ya wuce ya wuce. To haka a lokacin can haka suke yi wa matan, da haka lokacin da za a da bace za ta haihu wani lokaci tana da cikin uban zai shiga jeji ya je ya haƙa rami, ya haƙa rami wanda yake jiran idan ta haihu, idan namiji ne shi kenan, in bace ce a zo a jefa ta. Wani lokaci ma ita matar a gindin ramin za ta zo tana naƙuda a gindin ramin, idan ta haifi ɗa namiji shi kenan ta ɗauka ta koma gida, idan mace ce ɗan take ta jefa cikin rami ta tura ƙasa. Wasu kuma sukan bar ƴaƴan har su girmama sai shekara shida, sai ya ce wa uwarsa ya mata kwalliya za su fita, sai mata kwalliya sai mata ado can a jeji ya je ya gina rami mai zurfi, sai ya je ce ta leƙa wannan ramin, da ta je tana leƙa sai hankala ta ya hankala sai bi ta da ƙasa sai ya rufe sai ya biyo shi kenan, ya gama abin da zai yi. To daga baya aka samu wasu masu hankali abin yadda suka ga cewa ya kamata su tashi su ga cewa wannan abu an rage shi, akwai wani wanda ake kira Sa'sa ibn Najiya, ya musulunta kakan Farazdaq ne, wannan mawaki na lokacin daular Umayya da aka sani da al-Farazdaq, kakansa ne Sa'sa ibn Najiya. Sa'sa ibn Najiya yana daga cikin waɗanda suka riƙa fantar irin waɗannan yara daga wajen iyayensu. In ya ga ɗaya mace an haife ta, ubanta na yi ƙurin kashe ta, sai ya ce a kawo ta shi zai fanshe ta. Amma fa ba za a yadda, ba za a bashi ita ba sai ya ba da raƙumi, raƙuma ko taguwa guda biyu wacce take da ciki ɗan wata goma tare da kuma raƙumi. Wato taguwa lokacin da take da ciki ta kusa haihuwa dukiya ce mai tsada a gurin da ita. Shi ya sa Allah Ta'ala da ya tashi faɗa mana firgicin ranar Alƙiyama, to idzal isharu uṭṭilat. Al-ishar sune raƙuma taguwoyi waɗanda suke da wata ya kai abinda suke da ciki ya kai wata goma. A lokacin babu abinda balarabe yake so irin waɗannan taguwoyi, ya fi damuwa da su, ya fi kula da su. To amma saboda firgici na tashin Alƙiyama za ka ga waɗannan raƙuman an watsar da su, a nemi ma mai su, ina mai su, ina mai su, a rasa, saboda kowa ya firgita. To shi wannan mutum Sa'sa ibn Najiya sun ce dalilin da yasa ya rika fansar ƴaƴa mata, wata rana raƙuman su guda biyu, taguwar su guda biyu sun gudu sun ɓace, ba su bai san inda suke ba, sai ya hau raƙumin sa, sai yake nema cikin dare, sai ya rika hango wata wuta, sai ya ga hasken wuta, sai kuma ya ga ya mace, sai ya ga hasken wuta, sai ya mace, sai ya nufi inda abin yake, sai ya addu'a ya ce Allah in ka nuna min inda wannan hasken wuta yake ko menene a gurin, na dau alƙawarin ni zan taimaka wa abin, ko menene zan taimaka masa. Yana zuwa sai ya samu wata ƙabila ce ta Larabawa da shugaban tawagar sun tsaya a wani guri, wata mata tana naƙuda, mata sun kewaye ta, shi kuma ya koma tanki yana zaune. Sai yake tambayar su menene, sai suke cewa ai wannan ce ta tsayar da mu kwana uku yanzu ga tana naƙuda, ita ba ta haihu ba, ita kuma ga shi halin da muke ciki. Saboda sai yake tambayar shi shugaban wannan ƙabila, yake tambayar shi wannan Sa'sa me ya fito da kai yanzu, ya ce ai kaji raƙumana ne, tagoyina ne guda biyu suka ɓace, na biyu yake bin kajin su. Sai ya ce ai suna nan cikin raƙuman, suna nan. Sai ya ce to shikenan, sai ya masa iso ya suka shigo suka zauna can, sai ya ji Allah cewa ta haihu, ta haihu. Sai shi wannan mutum sai cewa to a duba, idan namiji ne shikenan a kawo tuntubi, idan mace ce to kar amma bari in ji sautinta. Sai shi Sa'sa ya ce me za ka haka, arzikin da Allah ya baka za ka yi mata haka, ni zan fanshe ta in ka yarda, in bar maka ita ka je ka ci gaba da rene ta, har Allah ya sa ranar da za ta rabu da kai ko ta mutu, amma ni zan biya kuɗin. Ya ce nawa za ka bayar? Ya ce zan ba da taguwa ta ɗaya cikin taguwar nan guda biyu da suka bace ka ɗauka. Ya ce bai yarda ba, ya yi kaɗan. Ya ce to na ba ka biyun? Ya ce a'a, sai in za ka haɗa min da raƙumin da kake kai, domin na gan shi ƙosasshe ne mai kyau, in kai haka to zan bin maka. Ya ce to na haɗa maka, amma da sharaɗi a bar shi ya kai ni gida, sai ka turo wani sai ya karɓi maka. Ya ce ya yarda. To tun daga lokacin ya ce to wannan ni'ima ce Ubangiji Ta'ala ya nuna mu, na in fanshi wannan yarinya, don haka daga yanzu na ɗau alƙawarin duk inda na ji wata yarinya za a bi da ita zan je in fanshe ta. Saboda haka an ce ya fanshi, a wata ruwaya sun ce ya fanshi sama da 100, wasu su ma su ce 300, wata ruwaya ma su ce 400. Shi ya sa Farazdaq wannan mawaƙi yake alfahari da kakansa, ya ce wa jaddi allazi mana alwa'idati wa ahya alwa'ida falam yu'adi. Ya ce kakana shi ne wanda ya hana abinda ƴaƴa mata, saboda haka ya hana binnewa kuma daga lokacin aka daina. Akwai Amr ibn Nukayl, shi ma yana daga cikin waɗanda suka riƙa fansar ƴaƴa mata, in ya ji za a binne shi zai fansa, ce zan fanshe ta, zan ɗauki nauyin rayuwarta har ta girma. In ta girma kaga za ka karɓe kayanka na yadda zai ta karɓi kayanka, in kuma a'a kaga za ka ban min ita, ban min ita. to har musulunci yazo amma a cikin wasu kabilu abin yayi sauki da yawa amma wasu kabilu ko bai sauki ba kamar kabilar Rabi'a kamar kabilar Quza'a Kinana suna irin wannan ba su daina ba to musulunci yazo ya soke wannan aka ceto mata daga wannan kanji sauraka wanda zai karanta tarihin musulunci zai ga cewa musulunci ba karamin aiki ne ba wajen daukaka lamarin mace da ba ta matsayi wanda an ce za a yi bayani dogon bayani wannan kadan ne daga cikin irin abin da musulunci ya yi a wannan lokaci ke tawara min alqawmi min su imamu shirabin ayumsikuhu ala hunin an yarsu fi turab ala sa'a ma yahkumun sanna Allah ce lilladina la yu'minuna
lilladina la yu'minuna bil akhirati mathalu السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
الله يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولن نباس عن إيمان للآخرة سنة دمونا مثال ولله المثل الأعلى شكم أبيجي أنا دمثال ما في أوكفة أنا دصفة ما في أوكفة وهو العزيز الحكيم kuma shine al-azizu gagarbadau al-hakim mai hikima to ubangiji ya koma da mu ga waɗannan mutane da yadda suke Allah ta'ala yake mayar musu da martani da cewa sun jingina wa Allah ƴaƴa mata tare da cewa su sun tsani ƴaƴa mata amma sun ce su ƴaƴan Allah ne har ma suke cewa tunda ƴaƴan Allah ne kawai mu mayar masa da ƴaƴanka daga cikin irin aqidar da wasu suka kamar yadda Qurtubi ya faɗa yace abinnan albanatu abinnan almalaika banatullah fa nulhiqu albanatu bilbanat malaiku ƴaƴan Allah ne mata saboda haka in mun haifi mata mu hada su da ƴan uwansu mata malaiku saboda haka sai su kashe ƴaƴa mata wai su je can su hadu da ƴan uwansu malaiku mata ƴaƴan Allah shine Allah yace irin wannan mummunan misali su suke da irin wannan mummunan misali su suke da nakasa ba Allah ba ya da nakasa duk sifa ta Ubangiji sifa ce ta kamala su suke da tawaya su suke da bukata su ne suke bukatar wani wanda zai zo nan gaba ya taimake su Ubangiji baya bukatar komai saboda haka yace lillazina la yu'minu bil akhirati aka jingina su ga rashin imani da lahira domin asalin abubuwan da yake jawo musu kafirci din shine rashin yarda da ranar lahira dan da sun yarda akwai ranar hisabi ranar da Ubangiji zai tare sai musu hisabi duk wanda abu ba zai faru ba ce to waɗannan da ba sa imani da ranar lahira suke da mummunan sifa mummunan misali mummunan hali na nakasa na tawaya wanda har za su buƙaci da amma walillahi al-masalul a'la Allah shi yana da misali ne wanda yake madaukaki wato sifar Ubangiji sifa ce ta kamala dukkan wani abin da yake kamala ce to Allah ta'ala shi yafi cancanta da ita duk abin da yake da kasa ne to Allah ta'ala shi yafi cancantar a kore masa wannan abu wannan ita ce aqidar da sa'alu sunna suka gina tabbatarwa da Allah sifofinsa na kamala gaba daya domin dukkan wata sifa da ahlus sunna suka tabbatar wa Ubangiji kamar yadda ya tabbatar wa kansa zaka ga cewa dan adam ya yarda cewa kamala ce ba na kasa bace to tunda ba na kasa bace Ubangiji shi yafi cancanta da wannan kamala ta fuskar da tafi cika tafi zama kamala saboda sama da fuskar da kai dan adam kake da ita idan kana ganin ji da gani kamala ne to Allah ma sami'un basir kuma sam'uhu wa basaruhu yafi naka kai kana jin kamar da Allah ke tafaja Allah sami'an basira Allah ya sa dan adam ne jini mai gani to ganin Allah ma sami'an ne basira laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shi yafi cancanta da sifan tashi da ji da gani idan kana jin magana kamala ce wanda baya magana ya samu tawaya to Ubangiji shi yafi cancanta da wannan sifa kuma a tattare da shi sifar tafi zama kamala don haka Ubangiji yana magana wa kallama Allahu Musa taklima to duk wata sifa da zaka dauka ka gani a tattare da kai kamala ce to Ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala kuma a tattare da shi sifar tafi zama sifa ta kamala shi yasa Allah ce walillahi al-masalul a'la al-masalul a'la ay al-kamalul mutlaq kamala ta takiya min kulli wajhin ta kowace fuska wa huwa al-aziz Ubangiji shine wanda yake gagarabadau sannan al-hakim shine mai hikima gagaraba dau ne ba wanda zai iya yin masa ba wanda zai iya karya shi ba wanda zai iya cewa zai rukuma da shi Allah ya fi karfin kowa sannan al-hakim ne cikin ayyukansa duka babu wani abu da Allah ta'ala yake yi ba tare da ya nuna gwaninta ba ba kuma tare da ya tattari hikima ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushofin complex daura garin da ba launti kasuwar runti bauchi sai najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayarmu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 600 3275 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi